Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samu mu a tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5 a Ghana kuma ana iya samu mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Masauraro Tamara Abadu ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama daga ciki hadda wasu sassa na babbar headquarters mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa jihohin arewa maso gabacin Najeriya sun soma gudanar da allurar rigakafi ga dabbobinsu sakamakon bayyanar wata annoba. A Jamhuriyar Niger kuma an fara rarraba katunan zabe a garuruwa daban-daban na kasar. Inda wani bangare kuma musulmi da kristoci na Jamhuriyar Niger din suka fara jan hankalin yan siyasar kasar. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, sannan kuma mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku bayan an saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Jiya Laraba babban jami'in zabe a jihar Georgia dake kudancin Amurka ya bada umarnin a sake kidayar ƙuri'un zabe da hannu wanda aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden. Kusan duk ƙuri'un da aka kidaya a Georgia mai kalubalantar Trump na jam'iyyar Democrat a wa'adin shekaru hudu a fadar White House na kan gaba da ƙuri'u 14,112. Daga cikin ƙuri'u kusan miliyan 5 da aka kada a jihar. Sakataren jihar Georgia, Brad Raffensperger, dan jam'iyyar Republican ne, ya ce yana son Trump ya ci zaben, amma ya musanta ikirarin da 'yan Republican ke yi na cewa kirgen ƙuri'un na Georgia akwai kurakurai. Jihar Georgia ba ta zaɓi ɗan takarar shugaban ƙasa na Democrat ba tun shekarar 1992. Yayin da yake sanar da sa ido a sake kidayar ƙuri'un na Georgia, Raffensperger ke waye da jami'an zaben yankin kuma ya nuna goyon baya da jinjina ga aikinsu. Ya ce zai gayyato duka masu sa ido na Democrat da na Republican don kallon sake kirga ƙuri'un saboda halin da ake ciki. Senator Dan Sullivan na jam'iyyar Republican daga jihar Alaska ya sake lashe zaɓe a jiya Laraba, inda ya tabbatarwa da 'yan jam'iyyar Republican aƙalla kujeru 50 a cikin 'yan majalisar dattijai mai wakilai 100 na shekaru 2 masu zuwa, yayin da jan ragaman majalisar babu tabbas har sai an gudanar da zaɓen fidda gwani 2 a Georgia a farkon watan Janairu. Bayan jinkirin ƙidayar ƙuri'u a yawancin jihohin Amurka da ke arewa maso yamma bayan zaɓen ranar 3 ga watan Nuwamba, kafofin yaɗa labarai sun kammala cewa Sullivan na da yawan ƙuri'un da ba za a iya kamo shi ba kan Algross, wani likitan fiɗa wanda ya takara a matsayin ɗan takara mai zaman kansa tare da goyon bayan jam'iyyar Democrat. An bayyana Sullivan mai ra'ayin mazan jiya a gaba da maki 20. Yayin da 'yan Republican ke da tabbacin samun aƙalla rabin kujerun majalisar dattijai, yanzu hankali ya koma kan zaɓukan fidda gwani 2 da za a yi ranar 5 ga watan Janairu a jihar Georgia da ke kudancin ƙasar. Gwamnati mai shigowa ta zaɓaɓɓen shugaba Joe Biden zai iya hanzarta sake fasalin manufofin shugaba Donald Trump na shige da fice, waɗanda yawancinsu sun kasance cikin manyan rikice-rikice na gwamnatinsa. Biden na iya yin watsi da manufofin masu yawa ta amfani da wannan hanyar da Trump ya yi aiki da ita don aiwatar da su da ake kira umarnin zartarwa na shugaban ƙasa, wato executive orders. Sauran duk da haka za su buƙaci fiye da sanarwar siyasa a cewar masana. A cikin shekaru 4 da suka gabata, Trump ya saka dokoki sama da 400 ta hanyar amfani da ikonsa na zartarwa. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Aƙalla mutum uku sun ji rauni jiya Laraba lokacin da wani bam ya tashi a wurin bikin tunawa da ranar tsaffin sojoji da 'yan ƙasashen waje suka halarta a makabartar da ba ta musulmi ba a garin Jidda na Saudiya, a cewa wata sanarwar da hukumomi suka fitar. Bam din da aka dana ya tashi ne yayin da karamin jakadan Faransa ya kammala jawabinsa a wurin bikin cika shekaru 102 da kawo ƙarshen yakin duniya na daya. An killace yankin kuma an toshe hanyoyin shiga makabartar bayan harin. Hukumomin Saudiya na binciken harin. Kafar labaran Saudiya ta rawaito cewa wani ma'aikacin karamin ofishin jakadancin Girka da wani mai tsaron Saudiya ne daga cikin waɗanda suka jikkata. Gwamnatin Birtaniya ta ce ɗaya daga cikin 'yan ƙasarta shine mutum na uku da ya ji rauni. Dukkaninsu ukun an ce sun samu ƙananan rauni. A wata sanarwa ta haɗin gwiwa, ofishoshin jakadancin Faransa da Amurka da Ingila da Italiya da kuma Girka sun la'anci harin, suna mai cewa abin kunya ne kuma ba tare da wata hujja ba. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa jiya Laraba cewa tana aiki tare da gwamnatin Sudan don taimakawa sama da 'yan gudun hijira Habasha 700,000 waɗanda suka tsallaka kan iyaka saboda gujewa faɗa tsakanin sojojin gwamnatin tarayya Habasha da na yankin Tigray. Ana tsugunar da 'yan gudun hijirar na wani ɗan lokaci a wasu cibiyoyi da ke kusa da mashigar iyakokin Sudan da Lugdi da kuma Hamdayat, a cewar sanarwar ta hukumar. Hukumar 'yan gudun hijirar da hukumomin yankin suna haɗa kai tare da ya rajista tare da samar da ruwa da abinci ga Habashawa maza da mata da ƙananan yara, a cewar hukumar. Hukumar 'yan gudun hijirar ta ce tana ƙara ƙaimi wajen shirye-shiryen bayar da agajin gaggawa a yankin tare da yin aiki tare da gwamnatoci da ƙawayenta don samar da matakan da za a ɗauka ga ƙarin 'yan gudun hijirar yayin da lamarin ke ci gaba. Tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke aiki a Libya ta yi Allah wadai da kisan wata lauya mai kare haƙƙin mata da aka harbe cikin motarta a gabashin ƙasar. Ofishin ya yi Allah wadai da kisan lauya Hanan Albarasi bayan an harbe ta talata da rana tsaka a Benghazi da wasu mutanen da ba a san ko suwaye ba suka yi, in ji tawagar ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Barasi mai shekaru 46 sananniya ce a kafofin watsa labarai kuma tana yawan magana ga mata da suke fuskantar cin zarafi a cikin hotunan bidiyo da take watsawa a kafofin sada zumunta. Tana kuma gudanar da wata kungiyar kare haƙƙin mata.
To madalla, labarun duniya kenan aka saurara. Yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda yayin da ake samun ɓullar annobar cutar dabbobi a wasu sassa na ƙasar, a yanzu haka gwamnonin jihohin Arewa maso gabacin ƙasar sun soma gudanar da allurar rigakafi ga dabbobi a riga. Dabbobi da dama ne dai kawo yanzu suka kamu da wannan cutar, baya ga waɗanda suka mutu a wasu jihohi na Arewa, kamar yadda Ibrahim Abdulaziz ya yi ƙarin bayani a wannan rahoto daga Yola.
Kamar kowace shekara a bana ma an samu ɓullar cutukan dabbobi a wasu sassan Najeriya, lamarin da ya sa wasu jihohi ɗaukar matakan kan da garkin na shawo kan lamarin. Nan ma gwamnan jihar Adamawa ne Ahmadu Marufintiri da sauran jami'an gwamnati ke kokaddamar da allurar rigakafin dabbobi na bana. An da gudanar da allurar ne a ƙaramar hukumar Gere, inda aka taro shugabannin Fulani makiyaya wato Ardo domin a kaddamar da shirin. Honorable Juda Amisa, shugaban garman hukumar Gire, ya ma yaba ne da aka kaddamar da rigakafin a yankinsu, inda kuwa ci gaba da cewa
makiyayan Fulani mun taro a nan domin mu ga abin da ba taba mana a garman hukumar Gire ba. Gwamna ya tashi ya bar abin da yake yi ya tara masu iyo Fulani da daji-daji, ya ce a mana alura na dabbobi kyauta da gina ba mu taba gani ba sai wannan karo. Wannan muna ce maka mun gode.
To sai dai kuma a jawabinsa, gwamnan jihar Adama Ahmadu Marufintiri ya ma shawarci al'umman jihar ne da a zauna lafiya, musamman ma manoma da makiyaya, domin ƙasa ta ci gaba.
Muna cikin lokaci da muke bukatar goyon bayan kowane mutum a wannan jiha, amma abinda ina roko a nan shine mu yi kokari mu zauna lafiya da makwabtanmu, musamman makiyaya da manoma. A wannan lokacin da za a je girbe abin gona, don Allah don Annabi ina roƙonmu, don Allah don Annabi mu zauna lafiya da gangon, kada mu ɗauki dabbobinmu mu sa zuwa wannan mutum da ganganci, don Allah mu kiyaye wannan. Abinda addini bai so mu yi ba, don Allah kada mu yi ba al'umma. Ina godiya kuma ina roƙo na aiki sarakuna da ciyamomi su kai muku wannan saƙo. Yau Allah ya haɗa ni ga ni ga kuma a matsayin na arƙonku nake magana ne.
Kawai yanzu ma dabbobi da dama ne ma suka kamu da waɗannan cututtuka, baya ku ga waɗanda suka mutu a wasu jihohin Najeriya. To wai ko shin ma wasu cututtuka ne suka fi addabar dabbobi a yanzu? Malam Muhammad Kabir, wani likitan dabbobi ne a Jalingo jihar Taraba, ya ce akwai cututtuka da dama da kan addabi dabbobi a yanzu.
Akwai anthrax, akwai kuma suna nan da yawa da su wanda suke da, amma wanda ya fi damun mu yanzu shi ne wannan contagious global pneumonia ne. Kaga yana kashe dabba ne shi lokaci guda in bai da magani, sai dai yana masa support treatment ne kawai samu sauki.
Kamar me ina yake kama na dabba?
Yana kama huhu ne.
Huhu
ke numfashi.
To kuma ke jawo shi?
A daidai yanzu kan nazarin da aka yi shi ne kasan feshi. Herbicide nan da ake ta horawa gonaki, dabbobi suna zuwa suna kiwo a ciki, sannan idan aka yi ruwan sama yana eroding din wannan abin da aka fesa a gonan ya kai kogi ko tabkuna kuma suna shan ruwa din. To wannan ake samu, ko kuma zamantakewar dabbobi da dabbobi mai lafiya da mara lafiya in suka haɗu, to wannan sai zama kenan cewa mai lafiyan ya samu wannan ciwo din shi ma.
Malam Muhammad Kabir kenan, wani likitan dabbobi a Jalingo. Kuma koma da menene, fata ko shi ne Allah ka ƙarshen waɗannan cututtuka. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
A jamhuriyar Niger kuma yanzu haka an shiga rarraba katunan zaɓe a garuruwa daban-daban na ƙasar. Birnin Kwanni na daga cikin garuruwan da aka soma rarraba waɗannan katuna, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na Haruna Mamman Bako.
Kandaye Abdul Karim, Zainabu Abdul Karim, Umaru Abdul Karim, Rahanatu Abdul Rahman Umaru, Ilu Abdul Razak Faje.
Wurin yanda ake gudanar da rabon katin zabe wa ƴan ƙasa kenan a garin birnin Kwanni yanzu haka. A dai cikin unguwa-unguwa ne ake ci gaba da rabon katin dukkan zaben ta hanyar kiran sunayen waɗanda ke bisa girgam na zabe. Musa Ladan shine hakimin unguwar mu wadata ta biyu a cikin garin birnin Kwanni.
Yau za mu buɗe bada takardu na zaɓe wanga da za a yi insha Allah in Allah ya kai mu nare. Abinda garin bisa listin kusan mutum 4,933 waɗanda ya kamata su zo nan mu wadata su karɓi takardunsu na zaɓe insha Allah. Tsari shi ne da ƙa'ida wanda ya kamata a bi, ya kamata a ce akwai wakilai wanda ya kamata su ne wakilai na kowane ɓangare, wanda kowane ɓangare zai kawowa su zo wurin bada takardun nan. Kenan in muka samu bangare guda hudu ko biyu ko uku a takaice, su ne kaman koda guda ya fara zawa ga doka tun da an kira tun shekaran jiya su ba a bada mutane ba mu samu ba. Kenan an ba mu izinin za mu fara. In mun ka fara nan yanzu duk wanda ya zaka zai bi mota ya shiga ta tsaye da shi har mu gani karshen inda bada takardun nan ya tsaya insha Allah.
Waɗansu daga cikin waɗanda suka je neman katuttukan na zabe sun yi mini ƙarin bayani a yau da safe.
Ta zaɓe mu samu kuma mu dace mu san ƴan ƙasa, dan in mun ga san ƴan ƙasa mun ka amshe ta mun san inda za mu je yau ma, dan saboda mun kai wajen shekara 55 muna ga al'amari.
Ni ba mara samu ba, amma yana bisa hanya kasan tsarin apple ne ake yi. An kai apple an kai ga sunan ka sai ka bada recipient ka ka bada ka amsa.
Ibrahim ba mu samu ba tukuna, ga munan dai una ijira a kira sunayen mu amsa, sunayen mu kawai muke abun ga bukata a kira mu amshi takardun mu yi gaba.
Ibrahim wallahi ba mu samu ba mun ma abin da aka ba mu wannan ruwan ga da an kai ruwa sun ci talan kuma duk katin muna na, amma akwai suna mu da ba muna da shi ruwa sun tsaye sun bada mana kaya. Ba inda sun muna arji a akwai sunan mu ciki. Kun mun zo da kart.
Ana ta bangaren hukumar zabe mai zaman kanta Seni ta Jamhuriyar Nijar tana ci gaba da saka sakonni a dukkan halsunan kasar a kafofin yada labarai na gwamnati da masu zaman kanun su da ma na karkara domin kira ga dukkan ɗan Nijar na birane da ƙauyuka domin su je su amshi katukan zaben su. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar.
To game da waɗannan zabubbuka na Jamhuriyar Nijar, musulmi da kristoci a birnin da magaran sun fara jan hankalin bangarori daban-daban na 'yan siyasar kasar na ganin sun nuna dattaku a waɗannan zabubbukan. Hakan zai bada damar gudanar da su a cikin kwanciyar hankali da lumana, kamar yadda Reverend Haruna Labo ya yi ƙarin bayani a wata hira da muka yi da shi.
Wajibi ne kowa ya nuna ƙauna zuwa ga ƙasarsa. To idan muna so mu ga ci gaban wannan ƙasa, abu na farko da ya kamata mu yi mata tanadi shine zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. Saboda haka yayin da lokaci na zabuka suka zo, ganin abubuwan da yake faruwa a ƙasashen makwabta ya isa ya zama mana ishara da koyesuwa domin mu ma mu kaucewa irin abubuwan da suka faru a can. Babban kira wanda muke yi ga al'ummar ƙasar Niger shine cewa mu ƙaunaci ƙasarmu, mu gujewa duk wani abu wanda zai kawo tashin hankali. Saboda haka a matsayinmu na masu addini muka dukufa cikin addu'a. Akwai wakatai na musamman da muke kebewa domin mu yi addu'a saboda da wannan ƙasa tamu. Ubangiji Allah ya sauko mata da albarka. Ba albarka ta farko da muke addu'a ga Allah ya bamu shine zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. Gaskiya muna kira ga jama'a, muna kira ga al'umman Niger kamar yadda cikin kwanakin baya aka nuna da'a, aka nuna son ƙasa, kuma komai yana tafiya daidai. To haka nan nan gaban nan komai ya tafi daidai. In wani abu ya faru a wani wuri, a gani a nan Nijar bai faru ba. A yi ta addu'a, a ci gaba da addu'a, saboda shedan mai rikirkitarwa ne. Allah ya kiyaye mana banna tashin hankali. A yi zabe lafiya, a kare lafiya, kuma muna addu'a Allah mai zabe mai sanin zuciya ya zaba mana shugabanni adalai masu gaskiya waɗanda za su kula da talaka.
Tokar a sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram. Yanzu kuma sai Suleiman Muni Barma dauke da shirin na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Ba kasawa ba.
Na kasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan rayuwar masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Ni ne Suleiman Muni Barma. Tawagogin makafi daga yankin Afirka ta Yamma na ci gaba da kwarara zuwa da magaram a Jamhuriyar Nijar domin halartar taron makafi na shekara-shekara da ake shirin farawa daga gobe 13 ga watan Nuwambar 2020. Haduwar wacce ke matsayin wata hanyar karfafa dankon zumunci a tsakanin nakasassu, lokaci ne na yi wa kasashe addu'o'in zaman lafiya da samun ci gaban al'umma. A wata hira da wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu El Hikaya, sarkin makafin jihar Katsina Alhashi Garba Muhammad Nahuta ya buƙaci gudunmuwar gwamnatocin jihohi da na tarayyar Najeriya domin cimma nasara a wannan taro.
Ni ne Alhaji Garba Muhammad Nahuta, sarkin makafin Katsina kuma sakataren sarakunan makafin tarayyar Najeriya. Kamar yadda shi mai martaba sarkin makafin sarkin musulmi ya ba da umarni cewa in ci gaba da faɗa ma dukkan sarakuna aika masa takardun invitation wanda shi sarkin musulmi na makafina da madaran ya aiko mamu, kuma mun ci gaba da lallaba wanda duk tarayyar Najeriya mafi rinjaye kashi uku duk na ba da takardun nan an kai ma kowane sarakuna. Kuma sarakunan nan su ne za su aikawa kowane zai tura ma gwamnan shi. To gwamnatocin nan muna roƙonku don Allah dan Annabi ku taimakawa mutanen mu sarakuna, tunda taro ne na addu'a ga irin matsalolin da ake ciki a yanzu, galishin tsaro, galishin abubuwa daban-daban ga corona virus nan da ta taso, to masihu daban-daban, to addu'a na maganinta. Don haka muka shirya cewa lalle ne mu kira da gwamnatocin nan kuma ku ba da gudunmuwarku. Kuma ina ƙara kira ga mai girma shugaban ƙasar tarayyar Najeriya General Muhammadu Buhari, shugaban ƙasar tarayyar Najeriya wanda na tabbata ya damu da al'amura mu saboda shine yayin mu commission na disabled persons na Nigeria kuma shine shugaban kasar da yayi yayin mu SA so biyu kamar yadda ni da suke bada dama kowanne sarki in zai shigo nan kasai dama suna magana a bodojin su a can ba wani kula da zai tsaya da kowanne immigration ko customs da ke tsaya da su saboda haka mu ma nan muna kira ga mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya kowanne sarki a bashi dama ya shiga cikin kasar Niger wannan talo ne yana da muhimmanci tunda talo ne inda za mu hadu mu yi addu'a addu'an nan addu'a ta komai mumuni ce saboda haka muna roƙon gwamnatoci da masu hannu da shuni na tarayyar Najeriya ga lokacin da yazo da ku taimaka ma ƴan uwan masarakuna makafin tarayyar Najeriya kamar da shi mai girma sarkin makafin sarkin musulmi ya faɗa mana cewa mun ci gaba da wannan magana saboda ina roƙo da gwamnatocin nan da a taimaka a ba kowa abin da zai ba transport feeding and accommodation da sarakuna kamar da sarkin musulmi ke yi mu ma sarakunan mu su ba su taimaka dukkan sarakuna na Najeriya masu martaba sarakunan Najeriya su tallafa ma
Alhaji Garba Ahuja ya nuna cikin wannan kungiyar taku ta sarakunan makafi akwai malamai kenan tunda ana maganar addu'a za a je a yi tsakanin waɗannan ƙasashe guda biyu na Afirka ta Yamma.
Sarakunan makafin ai malamai ne almajirai ne sannan ka cewa Allah ya mu alƙawari mu addu'a mu karɓaɓɓa ce don haka mu tsame addu'ai mu yi kazalika mu yi da gaske mu gaya ma Allah ta'ala maɗaukakin sarki matsalolin da suka damu Afirka Allah ya yi mana su. Musamman wannan yaƙe-yaƙe ake da ake da ƴan bindiga ɗin da muke wama da su muke fata Allah shirya musu mu zauna lahiya da su wanda bai shirya kuma mu yi addu'a Allah ta'ala ya mu magani su don mu zauna lahiya ba ka da abin da ya zama lahiya cikin tarayyar ƙasar duk abin da zama ka in ba zaman lahiya ba ka cin jini in duke gare ka ba ka jin daɗinta in mulkin ne ba ka jin daɗi sai da zaman lahiya don haka muka ajiye magaran domin mu je mu sauke alkur'ani mai girma.
Mutane nawa ne daga nan Najeriya sarakuna nawa ne za su samu halartar wannan taro na damagana?
Ai ina tabbatar maka sai mun samu sarki wajen 300 wanda zai fita daga nan cikin Najeriya zuwa wannan ƙasar domin mu samu cigaba da mu samu kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki cikin Afirka musamman tarayyar Najeriya da Nijar da Ghana da Togo da sauran ƙasashen Afirka dai gaba ɗaya don haka muke roƙon kowa da kowa.
To masu sauraro nan za mu rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin sarkin makafan jihar Katsina Alhaji Garba Muhammad Nahuta da wakilin sashen Hausa a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki muke ce da ku mu ni lafiya.
To a gaida Sule yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridan Ghana.
Da jaridar Ghanaian Times za mu so mu sharhin jaridin na yau kuma a cikin jerin wato kanan labaran ta na zakullu wannan shugaba Akufo Addo ya hade da sauran shugabannin duniya wurin taya zababban shugaban kasar Amurka Joe Biden murnan nasarar da yayi. Jaridar ta ce shugaba Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya hade da sauran shugabannin duniya wurin taya zababban shugaban Amurka Joe Biden nasara da yayi na darewa bisa mulkin kasar. A cikin wani sako ta Facebook da Twitter rana Asabar ya nuna cewar a madadin ɗiyan Ghana yana kuma taya Kamala Harris a matsayin zama mace ta farko da ta zama mataimakin shugaban ƙasar Amurka. Ya ce a fatarsa ne zababban shugaban Biden lokacin mulkin nasa zai tabbatar da samun haɗin kai tsaro da cigaba da kuma wadatawa duk ɗiyar Amurka, inji Akufo Addo. An sallame mamban majalisar dokoki na Famina daga majalisar dokoki bayan jam'iyyar NPP ta ɗaukaka ƙara. Jaridar The Chronicle ta rawaito wannan labarin ta ce kakakin majalisar dokoki Professor Aaron Michael Okwi a ranar Asabar ya bayyana kujerar majalisar dokoki na Famina a matsayin wadda ba kowa a kansa. wannan kujera kan dai wannan umurni daga kakakin majalisan. Mr. Andrew Mwaku Esiam wadda lawyer ne ke da wannan kujera. Mr. Mwaku ya shiga majalisa ne a shekara ta 2017 akan tiketin New Patriotic Party NPP, kuma ya kasance a matsayin mamban majalisa wa jam'iyyar har lokacin da ya rasa matsayin tsayawa jam'iyyar takara a yayin da suka gabatar da zaben fidda gwani na jam'iyyar. Akan haka ya tsaya a matsayin ɗan independent, abinda ya jawo jam'iyyar NPP ta kai ƙara har a sallame shi daga majalisar dokoki. Ita kuwa da Harald wannan labarin tarwaito bai makara ba, ka amince da tayina na mahawara tsohon shugaba Muhammad ke kira ga Akufadu. Jaridar ta ce dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar NDC John Dramani Mahammad ya faɗa cewar har yanzu fa bai makara ba ga shugaba Akufadu ya amince da ƙalubalantarsa da yake yi da su gabatar da mahawaran shugabanci gabanin zaben 7 ga watan Disamba shekara ta 2020. Mr. Muhammad Sautari ya rinka gabatar da wannan gayyata ga shugaban da ayi mahawara domin ƙarfafa demokradiyyar Ghana ya taimakawa kuma al'umma yin zaɓe a babban zaɓen na watan Disamba. Da wannan kuma muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaram.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kwanan nan rundunar tsaro ta musamman ta yi nasarar ceto wani ba Amurken da wata kungiyar 'yan bindiga ta yi garkuwa da shi kwanan nan a Najeriya, wanda hakan ke nuna yadda Amurka ta himmantu ga kare Amurkawa a duk faɗin duniya. Wannan aikin ya kai ga kubuto wani manomi ɗan shekaru 27 wanda ke zaune da iyalinsa a Nijar makwabciyar Najeriya. 'Yan garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa sun yi awon gaba da shi daga wurin mahaifinsa. Amurka ta haɗa hannu da gwamnatocin ƙasashen Najeriya da Nijar don ta samu nasarar wannan aikin ceto cikin gaggawa, kuma ba tare da salwantar rayuka ba ta fuskar soji. Mun yaba da goyon bayan ƙawayenmu na ƙasa da ƙasa wajen gudanar da wannan aikin, a cewar babban mai magana da yawun hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon Jonathan Hoffman a wata takardar bayani. Ya ƙara da cewa Amurka za ta ci gaba da kare mutanenmu. Shugaban Amurka Donald Trump ya jinjina ma dakarun maza da mata waɗanda suka yi wannan aikin yayin da yake magana da manema labarai. Ya ce, ina son in miƙa godiya ta ramin al'amari ne. Dama abin da ya kamata a yi kenan, saboda mutanen na wasa da rayukan 'yan ƙasar Amurka. Ba za mu taɓa yarda da haka ba. Shugaban cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa Chris Miller ya ɗan taɓo batun a shafinsa na Twitter, inda ya ce, wannan saƙo ne ƙarara ga dukkan miyagu da ƙungiyoyi masu alaƙa da ta'addanci a ko'ina, cewa inda Amurka za ta iya kaiwa fa bai da iyaka, kuma za mu yi duk abin da muke iyawa mu maida 'yan ƙasarmu gida. Amurka ta himmantu ga ganin dukkan 'yan ƙasar da aka yi garkuwa da su sun dawo gida lafiya, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata takardar bayani. Albarkacin jarumta da kuma ƙarfin sojojinmu da goyon bayan ƙwararrun jami'an sarrafa bayanan sirrinmu da kuma ƙoƙarinmu a diflomasiyance, za a haɗa mutumin da aka sacin da iyalinsa. Duk wani ba Amurken da aka yi garkuwa da shi ba za mu yashe shi ba. An saurari sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.